الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 20 ga watan Al-Muharram shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 2 ga watan 11 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata.
Kasuwanci da aka ce kamar kasari mutane yan kasuwa kasari su akan hanyar su ka tsare ka sai abin nasu bayyana da kyau, to an yi kasance kamar garin da suke hudawa da kayan kasuwar wannan kamar ya san kamar Kadamari ne ko wani sabon gari kilo 10 an ka sai har ya can garin ka saya tariye ne ko ba tariye ba ne shi wannan.
Wai tambayar dan uwa shine dangane da darasin mu da ya gabata a ranar Juma'a. Mun zo kan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hani game da tariye. Wani tariyan ake nihi? Tariye dai kala-kala ne. Abinda tariyan da ya zamanto haramun shi ne ka tariye fatake ko mu ce ayari waɗanda suka lauto kaya domin su kawo gari su sayar da shi. Ka tariye su ka zare su a bayan gari ka saye abinda suka kawo, wannan haramun ne kala. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana haka a cikin fadarsa la talaqaw rukban, manzon Allah yace kada ku tiryi mahaya domin sai kayan abin da suka lantu. Ku shine dan uwa anan yake cewa kamar misali wasu kauyuka ne waɗanda suke kusa da birni ba su wuce ba kilo 5 ko kilo 10 ko sama da haka. Shin ka je wannan gari ka sayo kaya shi ma za a iya lissafa shi a cikin tare? To anan abin da muke so mu gane, in su ƴan garin ba ƴan garin bane suke kawo kayan, misali kilo 5 kilo 10, wasu ƴan wata gari ne suke kawo kayan daga nan kuma su iso garin da suke niyyar su sayar, to duk wanda ya fita yaje ko kilo 5 ne ko kilo 10 ko kilo 1 ne, in yayi wannan tafiya yaje wannan kauye ya saye wannan kaya yana cikin ƴan tare. Allahumma sai dai in ya kasance ƴan wannan kauye su ne suke ɗauko kaya su kawo birni su sayar, to anan ba laifi kana yi iske su garin su kaje ka sayo. Wannan kenan ana kiran ka aljalim, wanda zai je wani gari ya sayo kaya ya kawo domin ya sayar ma jama'a. An gane ku, wannan shi yana daga cikin abubuwa wanda shari'a ta so domin akwai taimaka ma jama'a. Mutum ya tashi takannas ya yi bulaguro ya je ya saro kaya ya kama jama'a domin su saya su amfana. Amma yanzu misali jama'a dai sukan lauto kaya daga tafiya ta kai kilo 40 zuwa 50, idan suka zo to akwai wata kauye wadda take kusa da gari bata wuce kilo 5 ko kilo 3 ko kilo 2, sai su yada zango a wannan kauye sannan in san sun dan huta sannan su tashi kuma su iso gari, to baya halarta ka fita ka je wannan kauyen ka je ka sayo kaya, domin in ka je a matsayin dan tare ne an gare ku, dole iya abinda zaka yi kai hakuri kamar yanda kowa ya dau hakuri. Su iso gari, in sun iso gari sun biyo ta kofar gidanka ka saya, ko ka bari sai sun isa kasuwa ka je ka saya. Na'am. Wai misali kaya ne ake kawowa kuma an san kudinsu, wani lokaci sai a samu kaya su yanke, kai kuma kana da kayan a wuyanka, maimakon da kana siyarwa jika-jika da ka ji labarin kaya ya yanke sai ka kara dala 20, jika da 20 ko jika da 50 ko 300, shin yin haka ya dace ko bai dace ba? Yin haka baya dacewa, domin me yin haka? Baya fatan ya shiga karkashin addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wadda manzon Allah yake banci mutumin da idan zai sayi kaya zai saya da rangwame, in zai sayar da kayansa zai sayar da rangwame, in ya biyo bashi zai biyo da rangwame, in ya biyo bashi ma'ana yana da haƙƙi akan jama'a, zaka same shi da rangwame babu tsanantawa. Sannan kuma in shi aka biyo shi hannu zai za ka same shi da rangwame, zai biya jama'a haƙƙin su cikakke ba tare da ya tauye komai ba. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza taba wa samhan idza taba aw kama qala. Manzon Allah yace Allah ya jikan mutumin da idan zai sayi kaya zai saya da rangwame. Menene sayan kaya da rangwame? Baka takura ma mutum ka matsa masa dole kawai ko bai ci riba sai ya sayar maka da wannan kaya. Misali mutum ya gaya ma fi sabilillahi kayan nan kaza yake a wajena, jika-jika na sayo shi, kuma abinda nake nufi na sayar da wannan kaya jika da dala 20-20, ya wadatu da wannan dala 20 akan jika, to baya dacewa a nan ka takura shi dole sai ya sayar maka jika guda kamar yanda ya so, ko sai ya saida maka kasa da yanda yake nihin sayarwa kamar jika da dala 10 ko jika da dala 5, a nan ka takura masa ka matsa masa. Sannan manzon Allah ya ce Allah ya jikan bawan da yake da rangwame, wato idan zai sayar da kayansa, wanda zai wadatu da riba ko mun kankantarta ya yi fatan cewa Allah ya sanya albarka. Sannan manzon Allah ya ce Allah ya jikan bawan da yake da rangwame idan ya nemi biyan haƙƙin shi, idan ya nemi a biya shi haƙƙin shi, to zaka same shi da rangwame, babu takurawa, babu tsanani, babu matsawa. Haka ya ce Allah ya jikan bawan da yake da rangwame a wajen biyan haƙƙin da yake kansa, ma'ana in zai biya jama'a ba zai tauye musu komai, zai ba su haƙƙinsu cikakke. To dan haka a nan in dai kana fatan wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hada da kai, to dan kaya ya yanki maganar ka kara farashi, wannan bai dace ba, ka zama mutum mai rangwame kamar yanda kafin haka an san da kai mutum ne wanda yake mai rangwame. Amma tare da cewa in mutum ya kara fa ba laifi bane ba, ba laifi bai aikata ba haramun, amma abin da yake dacewa ya takaita farashinsa kamar yanda yake da kafin kaya ya yanki. To amma sai ka ji suna ba da uzurin cewa to yanzu in muka sayar da su da farashi kasa, idan muka tafi mu mai tsada za mu sayo, bari in ka sayo mai tsadar kuma hannun sai ka kada gwargwadon abin da za ka dora a sama. Amma wannan da yake da rangwame ka saya abin da ya dace ka sayar da shi da rangwame. Na'am. Wannan zai zo a cikin darasinmu na yau insha Allah. Wai mutumin da yayi difa'i game da kansa, ma'ana kai kokarin ba kanka kariya ga wani wanda yake neman hallakar da kai ko kuma karɓe maka dukiya ko kuma keta mutuncinka, an gane ko? kai kokarin kare kanka wajen kare kanka ka gama da shi ka kashe banza kamar yadda zamu gani a darasin mu na yau babu komai a kanka duk lokacin da ya kasance domin kare dukiyarka ko kare mutuncinka ko kare rayuwarka shi wanda yazo ya taba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku naka ka biyo ta hanya wadda take mafi sauki har ya kai dole sai an yi amfani da hanya mai tsanani ka gama da shi in ka gama da shi ka kashe banza babu komai a kanka na jiya kamar yadda za mu gani a darasin mu na yau wanda kuma hadisai ne sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen hadisi na 342 a cikin kitabul qisas shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lamma fatahallahu ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallama makka yace yayin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buda ma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wato birnin makka me ake nihi da cewa ya buda masa birnin makka shine ya bashi izinin shiga makka da yaki wannan kuma ya kasance ne a shekara ta 8 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shiga makka da yaki wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah yake kwanci manzon shi sallallahu alaihi wa sallam shi kadai duk wani annabi da duk wani manzo da ya gabace shi bai samu wannan matsayi haka kuma ba wanda zai samu wannan matsayi na ahadatta masa shiga makka da yaki har zuwa kiyama an gane ku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan fage a wannan bangare shine farko shine karshe shi kadai Allah ya fara halitta masa shiga makka da yaki kuma daga kanshi Allah ya kulle shine ubangiji ta'ala yake nassanta mana a cikin alqur'ani la usimu bihadhal balad wa anta hillu bihadhal balad ubangiji ta'ala yace ina rantsuwa da wannan gari na makka yace wa anta kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hillu bihadhal balad wato ya halatta gare ka yaki a wannan gari ma'ana ka shiga makka da yaki tare da cewa gari ne na Allah wanda yake mai alhurma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana a cikin wannan hadisi kuma haka Allah ya faɗa gari ne mai alhurma gari ne wanda yake amintacce an gane ku duk wani gari a doren ƙasa bai samu alhurma da amincin da makka ta samu don haka ubangiji ta'ala yake hura ma mutanen makka game da rashin imani da suka yi da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya kamata su waiwaya su gano ni'imar da Allah ya musu babu wani gari a doren ƙasa wanda ya kai gare su ubangiji ta'ala yace a walam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhaddafu an-nasu min hawlihim ubangiji ta'ala yace yanzu ba sa ganin cewa wannan gari nasu na makka mu ne muka maida shi harami gari ma'abucin alhurma kuma gari wanda yake amintacce mai amintar da duk wanda ya fake zuwa gare shi wa yatakhaddafu an-nasu min hawlihim gaya mutane a gefin su ana kawo musu farmaki a gama da su to shine anan yace lamma fataha Allahu ta'ala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama makka yace yayin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buda ma manzonsa sallallahu alaihi wa sallama wato birnin makka fatu makka yana ɗaya daga cikin manya-manyan yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi a rayuwarsa duk da cewa yaƙin badar shine number 1 shine shagaba a cikin dukkan yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi na biyunsa kuma shine yaƙin Uhud na ukunsu shine wato wannan ghazwatul ahzab ko mu ce ghazwatul khandaq shine sai yake cewa qatalat hudailun rajulan min bani layth bikatilin kana lahum fil jahiliya wato wata kabila da ake kiransu banu huzai wato sai suka kashe wani mutum daga cikin kabila ta Banu Layth bi katilin kana lahum fil jahiliya alba'u anan li sabab an gane ko ba ce sababiya ai bi sababi katilin kana lahum fil jahiliya a sababin wani dan uwansu da suka kashe tun a jahiliya in aka ce jahiliya shine ma kabla da islam kenan abinda nake so mu gane anan ita wannan kabila ta Huzayl ta sha fansa ne bayan Allah ya azurta su da musulunci wanda a jahiliya wani mutum daga cikin kabila ta Banu Layth kenan ya kashe wani mutum daga cikin kabila ta Banu Huzayl to bayan Allah ya azurta su da musulunci su waɗannan kabila ta Banu Huzayl sannan sai suka kashe wannan mutum na kabila ta Banu Layth wanda shi ma matsayin shi musulmi ne akan cewa wai fansa ce suka sha akan dan uwansu da ya kashe musu tun a jahiliya faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqala wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya a cikin jama'a yace da su inna allaha azza wa jalla qad habasa an makkata al-fila wa sallafa alaiha rasulahu sallallahu alaihi wasallama wal mu'minin yace kusan da cewa Allah mai girma da daukaka shine da karfin mulkin sa wato ya tsaragewa gabarin shiga Makka wannan kwa kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda bayani ya gabata Abraha wanda gwamnati na sarkin Habasha a birnin Yaman a wannan birni wanda ake kira shi Sana'a wanda capital ce ta Yaman a yau shine ya gina wata cuci ya sanya mata suna Kullais ya kawatar da ita ni ya kai shi zuwa gina wannan cuci wato wai shine yin takara da kishi game da Ka'aba domin ya ga larabawa sukan je Ka'aba su je su yi haji shi ma sai ya gina wannan cuci tashi a lokacin nan aka samu wani daga cikin larabawa ya zo ya yi bayan gari duka yama ita wannan cuci ta shi fenti da bayan gari wannan abu ya fusa ta shi sai yi rantsuwa ya ce sai ya ɗau rundunarsa ya je ya rushe Ka'abar ya ga kuma abin da za a yi shi ne a lokacin nan ya haɗa rundunarsa wanda akwai turan giwa wanda turan giwa a wancan lokaci shi ne matsayin sharde kwamba a yau domin duk rundunar da take da turan giwa to wannan ita ce take da karfin makami a fagen daga to a lokacin nan ya tago da rundunarsa wani ya zame masa jagora shi ne a wannan Abu Rigal domin ya kai shi zuwa birnin Makka to sun kusanto birnin Makka giwa sai ta durkusa ta yi gurbani ta ki gaba ta ki baya aka ringa dukanta da sanda ana zungurarta domin ta tashi ta tafi giwa sai ta ki sai aka ce to bari a jarraba aka ta da giwar sai aka juyo ta aka nuna cewa a dawo gida giwa sai take tafiya da sauri amma in aka fuskantar da ita zuwa Makka sai ta gurbana ta ki ana cikin wannan yanayi Ubangiji ta'ala ya turo musu abin da ya ba mu labari alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul to shine anan manzon Allah yake faɗa mana cewa inna Allah azza wa jalla qad habasa amma katal fila yace lalle Ubangiji ta'ala shine ya tsargiwa ya hana ta shiga Makka wasallafa alaiha rasulahu sallallahu alaihi wasallama wal mu'mini ubangiji ta'ala kuma ya saka manzansa da mu'minai wato zuwa birnin Makka cewa su kai mata farmaki an gane ko su buɗa ta ta koma karkashin daula ta musulunci lafazin sallada an ciro shi ne daga at-taslid at-taslid shine ka shuna abu ka saka shi akan abu domin ya gama da shi kaga anan kenan me zamu fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai ba a karan kansu bane ba a radin kansu bane suka shiga Makka da yake a'a ubangiji ta'ala ne ya saka su shi ya ba su izini kamar yanda yake wa anta hillum bi hadzal balad sai yace wa inna halam tahilla li ahadin kana qabli wa la tahillu li ahadin ba'di manzo Allah yace ku san da cewa birnin makka wato bai halatta ba ga didi da mutun daya gabanina babu didi da mutun daya gabanina wanda Allah ya halatta masa shiga makka da yaki manzo Allah yace kuma wala tahillu li ahadin ba'di dan haka kuma ba ta halatta ga wani wato bayan wucewa ta har zuwa kiyama kaga nan kenan ya nuna mana shine farko shine karshe wanda Allah ya halitta masa shiga makka da yaki sai yace wa innama uhillati li sa'atan min nahar yace kusan da cewa ni ma wato wata sa'a ce daga cikin yini kadai aka halitta min shiga makka da yaki ma'ana shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yinin bane gaba daya aka halitta masa wani yanki ne daga cikin yini shine daga bayan gushewar rana zuwa fadawar ta daga bayan gushewar rana zuwa fadawar ta ne ubangiji ta'ala ya halatta masa shiga makka da yaki shi ma ba yinin bane ba gaba daya sai yace wa innaha sa'ati hadhihi haram manzo Allah yace lalle ita makka wato gari ne an gane ko harami ne na ubangiji sa'ati hadhihi a wannan lokaci da nake muku wannan magana manzo Allah yace a yanzu ba gari ne mai al'umma yace wa innaha lalle ita makka yace haramun harami ne na ubangiji sa'ati hadhihi a wannan lokaci da nake muku magana manzo Allah yace la yu'budu shajaruha ita canta ba a sara an gane ko kai ka dasa icce a cikin zagayen harami baya halatta ka sari wannan icce wanda mun yi bayani tsawon harami da fadin sa ko ina ya fi kilo 50 a kadan ne kilo 50 to a cikin wannan zagaye ko kai ka shimka icce baya halatta ka sari shi shine manzo Allah yace la yu'budu shajaruha ba a sarin itacen ta sai yace wala yuqtala khalaha kuma ba a yankar ciyawar ta idan aka ce al-khala ita ce tsawon ciyawa wala yuqtala khalaha ba a yankar ciyawar ta wala yu'budu shankuha manzo Allah yace hatta da kaya ta cikin harami na makka manzo Allah yace wala yu'bud yace ba a sare ta Allahumma sai dai in ya kasance ita wannan kaya ta karkato hanyar jama'a tana cutar da su to wannan ba laifi akan iya sare ta ko kuma ya kasance itaciyar wato ta biyo kan wani layi wanda ana bukatar a yi wani abu wanda yake na maslahar jama'a ko kuma ya kasance a gidanka inda kake son ka dore gini ne kuma ga itaciyar to anan kana iya sare ta amma haka kawai ba abinda icin ya tsare maka ko da kaya ce baya halarta ka sare ta shi ne manzo Allah ya ce wala yu'budu shankuha ba a saran kayarta sai ya ce wala tultaqu saqifatuha illa li munshi manzo Allah ya ce ba a tsuntar tsuntuwarta illa li munshi sai ga wanda zai ci gaba da cigiya iya tsawon ransa an gane ku bayani ya gabata tsuntuwa ta makka ta sha bamban da kowace tsuntuwa a doron kasa duk inda kai tsuntuwa a doron kasa ka shekara kana cigiya me wannan kaya bai fito ba to taka ta rage in ma ka kashe wannan dukiya a amfanin kanka ko kai sadaka da ita ko kai kyauta da ita amma ka tabbata ko bayan shekara 100 wani ya fito ya bada cigiyar cewa wani lokaci na zubar da kudi adadin su kaza a cikin jika launin ta tsanwa ne madaurin bakin ja ne ka tabbata haka ne a yanda ya siffanta to anan dole ne ka dau hakkin shi ka bashi in ba ka da hakkin da nashi da zaka bashi ka neme ya yafe maka ko ya biyo ka bashi amma ita tsuntuwar maka ba maganar in shekara ta cika cewa kai amfani da wannan kudin iya rayuwarka zaka ci gaba da cigiya in Allah ya maka rasuwa kama magadanka wasiyar su ma su ci gaba da cigiya shine yace wala tulataqu saqifatuha illa li munshi manzo Allah yace ba a tsuntar tsuntuwarta illa li munshi sai dai ga wanda zai ci gaba da cigiya iya rayuwarsa sai manzo Allah yace wa man qutila lahu qatil duk wanda aka kashe masa dan uwa qatil fa'ili ne bi ma'ana maf'ul ma'ana duk wanda aka kashe masa dan uwa manzon Allah yace fa huwa bi khairin nazaraini, wato yana da ɗaya daga cikin fiyayyun ra'ayin nan guda biyu. Abinda ake nihi da annazar anan ar-ra'yi, ma'ana kana da fiyayye daga cikin ra'ayi biyu, ka tsaya ka ga wanne ya dace ma. Farko manzon Allah yace imma an yaqtul, ko a bashi wanda ya kashe masa dan uwa ya yi sakayya ya kashe shi kamar yadda ya kashe masa dan uwa. Wa imma an yafdiya, ko kuma ya nemi a bashi diya. An gane ko? In ka nemi a baka diya a farko ba laifi ba ka yi, Allah ne ya baka zafi a kan harshen manzansa. In ka ce kai baka buƙatar diya, kawai kai kisasi za a yi, sakayya za a yi, wannan shi ma ba laifi ba ka yi, kuma ba rashin tausayi ba ka yi. An gane ko? Ba ka nuna rashin tausayi ba in ka ce kai kawai baka buƙatar diya, sakayya za a yi. Kuma in ka ce kai diya kake buƙata, to wannan ba ka nuna kwaɗayin dukiya da zalama, a'a abu ne wanda Allah ne ya baka zaɓi a kan haka. Ka tsaya ka ga wani ra'ayi ne ya fi dacewa. A lokacin nan Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa, faqama rajulun min ahli al-Yaman yuqalu lahu Abu Sha, wato sai wani mutum daga cikin mutanen Yaman ya tashi ya miƙe, ana ce da shi Abu Sha. Abinda ake nihi da sha, wato su ne kankanan dabobi, tumaki da awaki, wannan kinaya ce tashi wanda ya shahara da ita. Faqala ya Rasulullah, sai ce ya manzon Allah, uktubu li, sai ya Rasulullah a rubuta mun wannan wa'azi da aka yi. Wannan shi ne dalilin da yake nuna mana duk wata faɗakarwa da za a yi, to ya kamata a yi ƙoƙari a bi hanyoyin da za a yaɗa ta a isar ma al'umma, kamar yadda shi wannan sahabi ya nemi cewa a rubuta masa wannan wa'azi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi. Me yake nihi da cewa a rubuta masa domin ya isar ma jama'a shi a can ƙasar Yemen wanda ba su halarci wannan wa'azi ba? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uktubu li Abi Sha, manzon Allah sai ya ce ya ku jama'a ku rubuta ma Abu Sha. Umarni kai tsaye manzon Allah ya cewa a rubuta masa. Tun maqam al-Abbas ibn Abdul Muttalib, sannan al-Abbas ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara masa yadda, sai ya tashi sai ya miƙe. Faqala ya Rasulullah, yace ya manzon Allah, illa al-izhar, yace ya Rasulullah banda tsauri, ma'ana yana neman cewa a tuge musu wannan ciyawa da ake kiranta tsauri. Mun san sunan shi amma ba mu san kamar shi ba, amma kuma ana samun shi ana tsauri ake kiran shi. Yace illa al-izhar, yace ya Rasulullah banda tsauri, fa inna naj'aluhu fi buyutina wa quburina, yace ya Rasulullah domin mukan sanya shi a cikin gidajenmu, ma'ana in mun gina ɗaki, in mun jera itace, in za mu yi rihi, mukan sanya wannan ciyawa sannan mu lallaba ƙasa. Laka kenan, kamar yadda ake sanya zana ana, ko kuma in sun yi bukka ɗaki wanda yake na haƙƙi, in sun sa itace sukan kawo wannan ciyawa sai su ringa tushe ko hohe. Yace wa kuburina, yace ya Rasulullah kuma mukan sanya a cikin kaburinmu, in za mu binne mutum sannan mukan sanyawa mu lullube shi da wannan ciyawa sannan mu dawo da ƙasa, kamar yadda ake jera itace a yau a sanya tabarma. To su iya abinda suke, wato sukan sanya wannan ciyawa sannan sai su dawo da ƙasa. A wata riwaya sai yake cewa wali kainina, yace ya Rasulullah kuma makiranmu ma suna amfani da shi a wajen kira, sukan sanya shi a cikin wuta, in sun sanya karfe su zuga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace illa al-izhar, manzon Allah yace ku ji banda tsauran an tuge shi, shi ya halatta ku yanka. An gane ko? Shi ya halatta ku yanka saboda amfanin da jama'a suke yi da shi. Dan haka malamai suka ce irin ciyawa da wasu itace waɗanda suke na magani, in sun fito a cikin harami, wannan ba laifi, akan iya sarar su, akan iya yankar wannan ciyawa domin a yi amfani da ita, a yi magani da ita. A takaice dai bayani ya gabata akan hadisin, za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والأربعون بعد الثلاثمائة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة رضي الله عنه إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا malam Allah ya ji kansa ke fada wannan hadisi ne na 344 riwaya ta Umar Allah ya kara musu Allah ya kara masa yadda anna ustasharan nasa lalle shi Umar Allah ya yadda da shi ya nemi shawarar wasu jama'a daga cikin sahabbai wace jama'a ce Umar ya nemi shawarar su wato su ne waɗanda suke jama'arsa ta fada waɗanda suke makusanta wanda daman fadawan Umar fadawa ne waɗanda suke biyayyu kamar yadda shi wanda ake ma fadar shi ne wato na biyu a doron ƙasa a wajen daraja da martaba bayan wucewar Abubakar Allah ya kara masa yadda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai bar ba wani fiyayyen halitta a doron ƙasa illa Abubakar bayan Abubakar wanda ya fi kowa daraja shi ne Umar Allah ya kara masa yadda sannan Usman sannan Aliyu ɗan Abi Talib kamar yadda abu ne tabbatacce a cikin aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a to dan haka shi Umar Allah ya kara masa yadda fadawansa ba wasu fadawa bane ba haka kawai duk wani wanda yake na kusa da kai ka kawo shi fada a in Allah ya damka maka shugabanci to abinda ake bukata ka tsaya ka tankade ka rauraye waɗanda suke makusantan ka fadawanka su zamanto mutanen ƙwarai ne koda baka da wani kusaci da su na danganta wannan kuma shine alamar da take nuna cewa Allah ya nufaci alkhairi ne kai duk wanda in Allah ya danka masa jagoranci zai nemi mutanen ƙwarai masu kyakkyawan ra'ayi dacaccen ra'ayi masu tsinkayen nesa ba ɗan ashamiya ba waɗanda su kawai maslaha ta al'umma suke nema su nuna maka abin da ya dace ka yi su nuna maka abin da bai dace ba ka nisance koda za ka yi fushi da su koda za ka kyamace su to dan haka fadawan Umar Allah ya kara masa yadda makarantan alqur'ani ne an gane ko hadisi ne tabbatacce irin su al-Hurrul Qais tatattun makarantan alqur'ani ne illa kasancewar makarantan alqur'ani a wancan lokaci sun sha bamban da makarantan alqur'anin mu a yau makarantan alqur'ani a wancan lokaci ga tsabar tilawa ga tsabar iya karanta alqur'ani kuma ga tsabar sanin abinda alqur'ani ya kunsa amma mu kuma a yau kawai iya zallan tilawa ne a samu mahaddacin alqur'ani daidai da kawaidi bai iya ba idan kana kallon arwalar shi sai ka yi mamaki kamar bai san ba inda aka nusa to irin waɗannan makarantan alqur'ani waɗanda sun fahimci addini waɗannan su ne fadawan Umar Allah ya kara masa yadda wanda kamar yadda hadisi ne sahihi lokacin da Umar Allah ya kara masa yadda Uyayna ibn Hisn al-Fazari ya zo ya nemi ganawa da Umar sai ya biyo ta kan al-Hurr ibn Qais wanda al-Hurr ibn Qais wato ɗan uwan Uyayna ne a lokacin nan ya samu ganawa da Umar shi Uyayna sai yake cewa hi ibn al-Khattab yace ya kai dan Khattab yace ka kiyaye mu yace baka mana kyauta wadda take mai kauri kuma baka mana hukunci da adalci Umar ya ja hannu zai dambace shi Al-Hurr ibn Qais sai yake cewa ya amiral mu'minin yace baka ji ba Allah na faɗa kuzila afwa wa amru bil urfi wa a'rid 'anil jahili shi Allah fa ya faɗa yace khudil afwa wato ka riki rangwame duk abin da aka ma na cutarwa ka kauda kai kamanta wa amur bil urf kai umarni da kikkiawan aiki wa arda anil jahili ka kauda kai game da wautar wawaye yace wa inna hadha la min al jahili yace wannan yana daga cikin wawaye yaya zaka taro da shugaba maimakon ka ce ya amiral mu'minin ko ka ce ya umar sai ka ce ya ibn al khattab ya kai dan wani kuma umar ne zaka ce masa ya kiyaye ka kuma ka ce masa wai baya muku kyauta mai kauri kenan ka ce umar marwaci kuma sannan ka ce baya hukunci da adalci tsakankanin ku kenan ka ce azzalimi to shine sai ya janyo ma umar wannan aya take yinki umar yanda ka san an ce rubuta an katse wuta wanda daman dabi'arsa da al'adar shi in dai aka ce Allah ya faɗa ko manzon shi ya faɗa to baya ketarawa to kaga wannan amfanin fadawa waɗanda suke na kware to shine anan shine Umar Allah ya kara masa yadda wata rana aka kawo masa karan cewa wata mata an yi ta'addanci a kanta wata ta bige ta amma bugun da ta mata sai ya kai ta yi bari dan da yake cikin cikin ta ya faɗo kafin lokacin aihuwar sa shine ake kira da illas don haka larabawa suke cewa manasati almar'a wa amnasat duka wannan ya inganta a lugha na larabci kace manasa ko kace amnasa shine yace anna hustashara an-nas fi imlas almar'a umar ya nemi shawarar fadawarsa game da bari na mace ma'ana da aka yi ta'addanci akan ta wannan ta'addanci ya kai ta ta yi barin cikin ta faqala al-mugira ibn shuba al-mugira ibn shuba Allah ya kara masa yadda kai tsaye sai ya tashi a gaban umar sai ya ce shahidtu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kama fihi bi qurrati abdin aw ama yace tabbas na halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan qadiya ta iso wajensa manzon Allah ya zartar da hukunci cewa bawa za a bada diyar wannan ciki ko kuma baiwa wannan ciki da aka yi barin sa manzon Allah yace bawa za a bada ko kuma baiwa wannan kokuntu ne a wajen riwaya shin bawa ne manzon Allah yace a bada ko baiwa kalima ta gurra asalin ta a larabci wato shine farin goshi goshi ya zamanto yana kyalli yana haske kamar yanda fari na goshin duki ake kiran shi gurra to dan haka larabawa din suka ce gurra abin da suke nihi amfasu shay abu wanda yafi komai kima yafi shi tsada to amma anan ne yace gurratu abdin aw ama ma'ana ana nihi bawa ko baiwa yasa aka yi amfani da lafazin gurra domin asalin halittar dan adam halitta ce wanda Allah ya kyautata ta kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim dan haka dan adam ake kiran shi gurra kenan ma'ana fiyayyar halitta to shine yace qurratu abdin aw ama ma'ana bawa za a bada ko baiwa yace na halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da wannan hukunci faqala a lokacin nan Umar sai yace da Shu'ba yace da Al-Mughira la ta'ati annabi man yashhadu ma'aka yace lalle ne ka zo mun da wanda zai zame maka shaida cewa tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zartar da wannan hukunci cewa bawa yace a bada ko baiwa fa shahida ma'ahu Muhammad ibn Maslama a lokacin nan wato Muhammad ibn Maslama al-Ansari Allah ya kara masa yadda sai ya tabbatar ma Umar yace abinda Al-Mughira ibn Shu'ba ya faɗa maka haka ne tabbas ni ma na hadarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan lamari ya iso wajensa kuma ga irin hukuncin da yake to anan wannan hadisi a takaice dai wannan yana nuna mana mace ce ce akan wani ta'addanci da aka yi aka bige ta ta yi barin cikin wanda kuma a lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda shine khalifa, kuma wannan wani sabon al'amari ne ya isu wanda Umar ba shi da wata masaniya game da hukuncin haka. To don haka a nan Umar sai ya shawarci waɗanda suke fadawansa, wanda game da neman wannan shawara da Umar ya yi, tare da cewa Umar sananne ne a wajen yalwa ta ilimi, yana da faɗin ilimi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka in ka koma mazhabin al-Imam Malik, galibin hukunce-hukuncen da al-Imam Malik ya tabbatar da su a cikin littafinsa Al-Muwatta da su malaman Malikiya, galibi abinda Umar Allah ya kara masa yadda ne ya zartar da shi da ɗan shi Abdullahi. Umar yana daga cikin ulama'us sahaba waɗanda suke da faɗin ilimi a cikin sahabbai, kuma tare da cewa Umar yana da wato ƙarfin fahimta, yana da fahimta wadda ta kai matuka, ga kuma ƙarfi a wajen tunani. Amma duk da irin wannan baiwa da Allah ya masa, kuma gashi da ra'ayi mai dacewa, amma anan bai wadatu da wani ra'ayinsa ya yi iya ijtihadinsa abinda ya sai ya shawarci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda game da neman shawara ta waɗannan jama'a akwai fa'idodi kamar guda hudu zuwa biyar. Fa'ida ta farko, kaga ta ɓangaren neman shawararsu za a fito da wani ilimi mai zurfi wanda ma bai san shi ba ya san da shi, kamar yadda kuma haka yi wakana, domin an samu al-mugira ya tashi ya ce tabbas a gabana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da wannan hukunci. Kaga fa'ida ta farko kenan. Wannan kuma yana nuna mana in fatawa ta zo wajen malami, ya kasance wannan fatawa ba kuwa ce a wajen shi bai san da ita ba, ko kuma yana kai kawo ana, to yayi kokari ya shawarci ɗan uwansa malamai, ga mas'ala kaza ta zo, shin ko kun taɓa wucewa ta kanta, me kuka gani na bayani a kanta? Amfanin kenan majalisa ta malamai. Sannan abu na biyu, wato akwai dace ma hukunci wanda yake na gaskiya, saboda wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, kuma wannan waɗanda suka ce kaza suna da dalilai, ga dalilan da suka tabbatar da shi. Kaga anan an dace ma hukunci wanda ya dace, kamar yadda anan al-Mughira ya ce tabbas a gabana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da wannan hukunci, kaga an dace ma hukuncin Allah. Abu na uku, sannan anan akwai haɗa zukatan jama'a game da su da kauna, kenan an zama ɗan uwa, an zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Sannan kuma anan abu na hudu, kasancewar kuma anan Umar ya yi aiki da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, da Ubangiji ta'ala yake cewa wa shawiruhum fil amr, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne aka ma umarnin, amma bai takaita ba a kan shi. Duk wanda yake jagorantar jama'a, to ba a buƙatar ya kaɗi gabansa ya wadatu da ra'ayinsa, in zai yi abu ya shawarci jama'ar da suke tare da shi, kaza muke son mu yi, yaya kuka gani? Wanda shawartar waɗanda suke na tare da kai, wannan abu ne wanda yake ya samu asali ba ma tun a musulunci ba. Fir'auna ne wannan, mai Fir'auna ya faɗa ga fadawansa, in zai zartar da wani abu, shawartar jama'a shi ta fada yake, yaya ya kamata a yi da annabi Musa? Kuma ga malika ta birnin Saba wanda ta shawarce su, take cewa ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi. Sai take cewa ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayk fanzuri ma za ta'muri قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلوا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. تجي يا أبو جماعة قافتك رددت تيسو قريني تقول جمع النبي سليمان كما أبندتك رددت أنسا ألا تألو علي كركنون من دجن كي تيسا wa atuni muslimina, ku zo mun kuna masu mika wuya da ji da bi ga Ubangijin da ya aiko ni. Sai ta ce ya ayyuhal mala'u, ta ce ya ku jama'a ta fada aftuni fi amri, ku bani fatawa game da wannan al'amari da yitin karo yaya ya kamata mu. Sai suka ce mata nanu ulu kuwati, mu dai mutane ne, ke kin sani ma'abuta karfi a fagen daga, mu ma'abuta karfi ne wa ulu ba asin shadidin, kuma ma'abuta yaki ne mai tsanani, ba mu da dadi. Amma wal amru ilayki, lamari na gare ki, abinda kika ce a yi shi za a yi. Wanzuri ma za ta amure, ina da rin menene za ki umarce mu da shi. A shahidi dai a nan ka gaba ta kaɗi gabanta ta zartar da abinda take gani a cikin ra'ayinta, a'a sai da ta shawarci kenan fadawanta ga wani al'amari ya tunkaro yaya ya kamata a yi. Idan haka Allah ya ce ma manzansa wa shawiruhu fil amr, ka shawarce su game da duk wani lamari. To dan Allah ya ba mu labarin mu'mine al'amarinsu shine tattaunawa, a haɗu a yi shawara, a san ta inda za a fito ma duk wasu al'amura da suke kullu kai. In an fada cikin wata matsala a tsaya a yi shawara a ga ta yaya za a yi a fita. Shine yace wa amruhum shura bainakum. To kaga anan Umar Allah ya kara masa yadda al'amari na hudu yayi aiki da ma wannan umarni na Ubangiji subhanahu wataala. To dan haka anan sai aka samu shi al-Mughira ibn Shu'ba, Allah ya kara masa yadda yace tabbas yace na halarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zartar da cewa diya ta jinjiri wanda aka yi birinsa wato za a bada bawa ko baiwa. To Umar Allah ya kara masa yadda sinihim, wato shine samun tabbacin wannan hukunci. Me yasa? Saboda shari'a ce wadda za ta dore ga al'umma har zuwa kiyama. Wannan ana kiran shi at-tasabbut, kenan tantance al'amari ka tabbata cewa haka ne. Amma ba dan Umar Allah ya kara masa yadda yana tuhumar al-Mughira. Su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su adalai ne, kuma junan su yana gaskata juna, ba sa tuhumar junan su. An gane ko? Dan haka aida Abu Musa al-Ash'ari yaje yayi sallama ya nemi izini su uku a gidan Umar, ba a bashi izini ba, sai ya juya ya shiga sha'aninsa. Ya juya Umar ya fito, ya ga Abu Musa ya juya ya tafi, sai ya ce a dawo da shi. Aka dawo da shi, Umar ya ce yaya za ka koma bayan karɓa maka sallama? Ya ce a haka manzon Allah ya karantar da mu, bayan mun yi sallama mu nemi izini su uku, in an ba mu izini shiga mu shiga, in ba ba mu izini mu juya mu shiga sha'aninmu. Umar ya ci kwalar sai ya ce lalle ne sai ka zo mun da shaida akan cewa manzon Allah ya faɗa haka, ko kuma in tara ma gajiya. A lokacin nan Abu Musa al-Ash'ari ya je wani majalis daga cikin majalis na mutanen Madina, yana shesheka ya ce kunji abinda Umar ya faɗa. Ya ce he, na zo masa da shaida. Ya ce magiya nake muku, ina haɗa ku da Ubangijin da ya halice ku. Shin a cikinku akwai wanda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka? Suka ce wallahi gaba ɗaya mu mun ji. Suka ce dan haka ma wanda ya fi kowa yarinta a cikinmu shi zai zame ma shaida. A lokacin nan suka tada Abu Sa'id al-Khudri, suka ce je ka zame masa shaida a wajen Umar. Ya je ya tabbatar masa shaida cewa haka ne manzon Allah ya faɗa, a nemi izini su uku bayan sallama, in ba ba mutum izini ya shiga sha'aninsa. Umar sai yake ce masa ba ina tuhumar ka bane ba. Ya ce a'a, ina son in tabbatar da haka, in toshe wata kafa ta barna, kar a wayi gari zamani ya yi zamani wani ya fito ya ce manzon Allah ya ce kaza, alhali kuma bai faɗa ba. To shine a nan Umar Allah ya kara masa yadda ya ce ma al-Mughira ibn Shu'ba ya ce sai ka zo mun da shaida. A lokacin nan Muhammad ibn Maslama al-Ansari, Allah ya kara masa yadda ya tashi ya ce kwarai yanda ya faɗa maka haka ne a gabana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da irin wannan hukunci. A taƙaice wannan hadisi yana nuna mana cewa diyar jinjiri, abinda ake nuni da jinjiri wanda yake cikin ciki, wanda aka yi ɓarinsa kenan kafin lokacin aihuwarsa, shi ne ake kira da aljani, domin ɗa in yana cikin cikin mahaifiya sunansa janin a larabci. An gane ku? In ya faɗo duniya sannan yakan canza wani suna, amma matuƙar yana cikin ciki janin ake kiran shi. Saboda ƙa'ida duk kalimar da Larabawa suka yi amfani da ita ka samu jimu da nuna a cikinta, to tana nihi abu ne ɓoyayye wanda ido baya gane shi. dan haka da'in yana cikin ciki ake ce masa jani kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaba ajinna jami'i ne na jani tun lokacin da kuke jinjirai a cikin cikin uwayenku mata dan haka aljani ba a kiraye shi ba aljin an gane ko sai domin idaniya ba ta ganin sa dan haka ake ce mishi jinniyo domin ido baya ganin shi innahu yarakum huwa wa kabiruhu min haythu la tarawnahu dan haka aljanna ita ma ake ce mata aljanna domin wata idaniya a nan duniya ba ta ganin aljanna kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun to dan haka wannan hadisi yana tabbatar mana diyya ta jinjiri in an yi ƙoƙarin sa kenan shine za a bada bawa ko baiwa sannan kuma wannan yana nuna mana duk abin da ya faru to an shar'anta mana mu je mu nemi shawara ta malamai an gane ku waɗanda suke masu fahimta masu lura game da hukuncen addini in har mun jahilci wannan hukunci domin mu dace ma gaskiya sannan kuma wannan yana nuna mana cewa alƙali ko malami ne ba da fatawa su da yawa wasu hukunce da wasu mas'aloli na addini sukan ɓuye gare shi ya kasa sani don haka ibnu daqiqil ida a cikin littafinsa ihkamul ahkam shari'i ne na umdatul ahkam yake cewa a ƙarƙashin wannan hadisi akwai dalilin da yake tabbatar da cewa akwai ilimin da wasu daga cikin kankana na sahabbai za su fahimci wannan ilimi manyan sahabbai ba su san da haka ba yace kuma wannan yace babbar guduma ce akan duk wanda yake da rukun kankanu wannan in an ce masa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce to ai inda a ce hadisin ingantacce ne ai da malamin mazhabi kaza ai da ya aiki da shi ko yace a ya ganshi ai bai da wannan hadisi ba kariya ka masa ina kuka yi da shi cewa ya ga hadisin bai dauke shi ba so da yawa zaka ji waɗanda suke masu taƙabidanci irin na makahon doki sai ka ji mutum kawai da rashin tsoron Allah ya ce wai hadisi kaza ka ce masa manzon Allah ya ce kaza sai ya ce wai shugaban malamin shi na mazhabin shi wai ya ga hadisin bai dauke shi ba a ina kuka yi da shi wanda gaya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya-manya za su jahilci hadisi kuma kankanin hadisi sahabbai sun san da shi yanzu dai gaya hadisi ne na neman izini Umar bai san da shi ba Abu Musa al-Ash'ari gaya Abu Sa'id al-Khudri wanda yaro ne daga cikin sahabbai ya san da hadisin amma Umar bai san da shi ba kuma haka a lokacin da waɗanda suka hana zakka bayan Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin jama'a galibin su kauyawa ne suka ce daga yau mun daina bada zakka suna ganin dama ita zakka kamar domin manzon Allah yana raye ne akan tattaro a kawo tunda yau ya kaura to ba maganar zakka Abu Bakar yayi niyyar cewa sai ya yake sai ya ce wallahi law mana'uni iqadan la qataltuhum ala manhi aw kama qala yace wallahi da baibayi wanda ake daure dabba ta zakka a zo da ita in suka zo mun da dabbar babu da baibayi yace wallahi zan yake su akan rashin zawa da baibayi Umar sai yake cewa kaifa tuqatilu qauman wa qad shahidu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah yace yaya zaka yaki jama'ar da sun tabbatar da babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sun tabbatar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na ubangiji subhanahu wataala yaya zaka yake su Abubakar ya ja yace wallahi sai na yake su micece hujjarka Abubakar yace alqur'ani duk inda Allah yace a tsaye da sallah sai yace a bayar da zakka yace la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakka yace wallahi duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka yace wallahi zan yake shi domin zakka sallah da zakka Hassan da Hussein ne ba sa rabuwa yace duk wanda yace sallah zai bada zakka ba yace wallahi zan yake shi domin duk inda Allah yace a tsaye da sallah sai yace a bayar da zakka ana Abubakar menene yake kafa hujja da shi kiyasi ne yake shi kuma Umar dalilin shi da yake cewa yaya zaka yaki mutane bayan sun yi kalimar shahada yana kafa hujja ne da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah hukuma hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idha qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam. Maza Allah yace an umarci ni na ci gaba da yakar jama'a sai sun fadi kalima ta la ilaha illa Allah. In har sun fadi wannan kalima to sun tsara jinin su, sun tsara dukiyar su game da ni sai dai da haƙƙi wanda yake da musulunci. Dalilin Umar kenan. Abu Bakar ya ja ya ce sai ya yake su, Umar ya ce a'a, saboda Umar shine Prime Minister kin Abu Bakar, Allah ya kara masa yadda. Ba wani mulki bane mai ruwa biyu, mulki ne mai ruwa daya. An gane ko illa kasancewar Umar anan ya nace ne akan cewa shi ga abin da ya bayyana akan shi dole ba zai bar ba shugaba yayi abin da bai dace ba. To dan haka dai aka ringa kai ana kawowa, sai Allah ya yalwata zuciyar Umar sai ya gane abin da Abu Bakar yake nihin zartasuwa gaskiya ce kasantacciya daga wajen Ubangiji. Sai ya ba Abu Bakar haɗin kai akan wannan aiki da ya sa gaba na yakar waɗanda suka hana zakka. Bayan haka kawai sai aka samu hadisi a wajen Abdullahi dan Umar. Hadisin yana cikin Sahihai, wanda in ka koma cikin arba'in nawawiyya shine hadisi na 8, kuma da yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, Abdullahi dan Umar yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فقال لك شيء وأن أمرتيني لتيجا بدا يا كرمتاني سيسن شيدا باب أبو موتا بسا چن چن تارب السياسي الله للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزوني نقوم نجي سبحانه وتعالى wa yuqimu salata kuma su tsaye da sallah wa yu'tu zakata su bayar da zakka fa idza fa'alu zalika in sun yi kalimar shahada sun tsaye da sallah sun bayar da zakka fa kada asamu minni dima'ahu tabbas sun zara jinanan su wa amwaluhum da dukiyarsu illa bi haqqil islam sai da haƙƙi na musulunci wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala sakamakon su na ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Kaga anan in sun yi kalimar shahada sun tsaye da sallah ba su bayar da zakka ba to jininsu da dukiyarsu ya halatta. Ga ya hadisin a wajen Abdullahi dan Umar, wanda inda a ce Abu Bakar ya san da wannan hadisi to ba zai kafa ma Umar hujja da kiyasi, saboda shi kiyasi ya ce duk inda Allah ya ce a tsaye da sallah sai ya ce a bayar da zakka. Inda kuma Umar ya san da wannan hadisi ba zai ja da Abu Bakar, Allah ya kara masa yadda. Ga ya hadisin a wajen Ibn Umar, amma Abu Bakar bai san da shi ba, Umar bai san da shi ba. To dan haka malamai suka ce babu wanda yake magariyaci kamar wanda zai yi da awar cewa gaba ɗayan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da su. Hatta da sahabbai babu sahabin da yake ihada game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya san da su gaba ɗaya. Ka san wasu baka san su ba. An gane ko? Dan haka duk wata mas'ala in ta zo, in dai aka ce maka manzon Allah ya ce kaza, to ka nemi tabbacin wannan magana. In ka samu magana ce tabbas ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ka karɓi wannan magana, ko da malamin da kake bi a mazhabi cewa shi ne da wannan magana, in dai hadisi ne inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda haka su al-a'immatul arba'a suka yi wato wasiya. Dan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa, ya wallafa littafi na musamman mai suna Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'la. Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'la, dauke zargi wato ga shugabannin shugabanni waɗanda suke manya-manya masanan addini, sune al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i, ko kuma mu faru daga wajen shekaru al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, sannan al-Imam Ahmad. A nan wannan littafin kwarai malam ya yi bayani mai gamsarwa, uzuri ɗaya na abin da sai da ya nema musu uzuri ya kai sama da 10 wani abu. In ka ga malamin mazhabi kaza bai tafi ba akan mas'ala kaza tare da cewa ga nasi na alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ga iya uzurin da zaka bashi mai yiwa ko hadisin bai cin masa ba mai yiwa hadisin ya cin masa amma bai inganta ba a wajen shi mai yiwa shi ga fahimtar da ima hadisi to dan haka anan wannan kaga Umar bai san da cewa in aka yi ta'addanci ga mace ta yi farin ciki cewa iya abinda ake badawa na diyya bawa ko baiwa amma gaya a majalisin nashi Al-Mughira ibn Shu'ba ya san da haka kuma gaya Muhammad ibn Maslama Al-Ansari shi ma ya san da haka amma Umar bai san wannan hukunci ba sannan kuma wannan yana nuna mana kenan shine muka yi bayanin babu daidaita ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah wanda ya kewaye da sanin gaba ɗayan abin da ya zo na sunnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai daidaita ɗaya babu balantana kuma wanda yake kasa da su kuma wannan yana nuna mana irin yanda Umar Allah ya kara masa yadda yake da kankantar da kai kuma yanda Umar yake da tsantsani ma'ana anan bai bada fatawa da ra'ayinsa a farko sai da yin mushawarar sahabbai suka tabbatar masa cewa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sannan wannan kuma yana nuna mana ka'idar da malamai suka ajje malaman usul suke cewa lijtihad ma'an nasi matukar ga nasi daga Allah ko manzonsa to ba maganar ijtihadi mutum ya ce a kaza na ga ya kamata a yi to in dai ga abinda Allah ya faɗa ko manzon shi ya ce ai kaza to wannan ijtihadi naka sai a sanya kafa a rushe shi fadar Allah da ta manzonsa ita take sama da fadar kowa baya halatta a shiga gaban Allah ko shiga gaban manzon shi ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi ba maganar ijtihadi in ce ga abinda naga ya dace a yi ko wani kiyasi matukar ga nasi a bayyana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ko kuma alqur'ani sannan kuma wannan hadisi kamar yadda muka yi bayani a baya yana ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna mana mahimmancin wato yin shura ma'ana a tsaya a tattauna a ga wasu hanyoyi za a bi domin cimma buri da maslaha ta al'umma an gane ko a ga hanyoyin da ya kamata a bi a warware wasu matsaloli da suke samun al'umma ya kamata ya zamanto al'umma ta musulmi suna tattaunawa tsakankanin su al-hadithu rabi'u wal arba'una ba'da salatin ya an abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala iqtatalat imra'atani min huzayl faramat ihdahuma al-ukhra bi hajar faqatalatha wa ma fi batniha فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها قرة عبد أو وليدا وقضى بدية المرأة على آكلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجئه الذي سجع وفي حديث ندري أكد أربعين دهدو أبو هريرة الله إكرام سيداكي شوا اقتتلت امرأتان من هذي wato wasu mata biyu daga cikin kabila ta Hudai an gane ko wanda ƴan uwan juna ne ma'ana suna aure da miji daya sai suka yi fada tsakankaninsu faramat ihdahuma al-ukhra bi hajar mun ce ƴan uwan juna shine ya dace a ce maimakon a ce kishiyoyin juna shine yace ikatatallati mar'atani min Hudai wasu mata biyu kenan wanda suke karkashin mai gida guda suka yi fada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan mata suna daga cikin kabila ta Banu Huzai faramat ihdahuma al-ukhra bi hajar dayar sai ta jefi dal uwarta wato da wani dutse a gane ko shi dutsen yana iya kashewa amma ba galibi ba irin wannan dutsen in an bigi mutum zai iya kashe shi, saboda akwai abin da yana iya kashe mutum amma bai cika kashe mutum ba. In an yi katiri da karar kwana aka bigi mutum da wannan abu yakan iya mutuwa, amma abin bai cika kashe mutum ba, ta dauki wani dutse ne sai ta shefe ta, sai aka yi katarin cewa ajalinta ya zo, sai Allah ya mata rasuwa. Wannan ana kiran shi kenan shibhu amd, domin kisa kala uku ne. Akwai qatlul amd, kisa na ganganci. Akwai shibhu amd, wanda ya yi kama da ganganci. Sannan kuma akwai kisa wanda yake na kuskure, shi ne na uku. To ita wannan kisa da ta yi ya yi kama da ganganci amma ba ganganci ba ne, saboda abinda ta ɗauko ta bigi ‘yar uwarta a al’adance bai cika kashe mutum ba, amma sai aka yi katari ya kashe ta. Yanzu misali kara ko bulala, kaga a al’adance ba ta cika kashe mutum ba, a ce an bugi mutum da kara, wannan kara ya zame masa ajali, amma kuma in an yi katari da ƙarar kwana yana iya kashe mutum. To wannan kisa ne wanda ya yi kama da ganganci amma ba ganganci ba ne ba. Shi irin wannan a wajen diya ne ake matsalan ba a kaudara diya ta zamantu diya ce mai kauri, kamar yadda a cikin raƙuman da za a bada sai an bada raƙumi kusan 25 ne ko nawa ne, duk da cewa insha Allah za mu bincika akwai raƙuman da ake badawa waɗanda suke masu ciki, akwai wani adadi daga cikin wannan kaurin, yadda malamai suka tabbatar da haka. Akan kaudara diya ta yi tsada a wajen kisa wanda ya yi kama da ganganci. To shi ne a nan ta shefi ‘yar uwarta da dutse, shi ne ya ce faramat ihdahuma al-ukhra bi hajar, ɗayar sai ta shefi ‘yar uwarta da dutse, faqatalatha wa ma fi batniha, ta kashe ta tare da abin da yake cikin cikinta. Ita wadda ta mutu tana da ciki gaba ɗaya, da ita da jinjirin da yake cikin cikinta suka mutu. Faqtasamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin nan suka kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su dangin wanda aka kashe. Faqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha qurratu a'yun, an gane ko anna diyata janiniha, ya wulkin ba ta da shadda kenan, anna diyata janiniha, lalle wato diyar jinjirin manzon Allah ya ce qurratu abdin awwalida, ma'ana bawa ko baiwa shi ne za a bayar kenan. Au anan kamar yadda ya gabata a wancan hadisi, ba ta fa'idantar da kokonto littadwi ne, tana zawa a kan ma'anar nau'intawa kenan, wanda ya samu in ma a bada bawa ko baiwa kamar yadda ya gabata a wancan hadisi kenan. A can ma wato ba ta fa'idantar da kokonto, abinda take fa'idantarwa shi ne kenan at-tanwi, nau'in tawa kenan, wanda ya samu in ma a bada bawa ko baiwa. Shine anan yace anna diyata janiniha qurratu abdin awwalida, diyar jinjirin nata wanda ta yi barin sa wanda ya mutu, manzo Allah yace bawa ko baiwa. Wa qada bi diyati almar'ati ala aqilatiha, manzo Allah ya yanke hukuncin cewa diyar ita matar da aka kashe, ala aqilatiha, na kan dangin ita matar da ta yi kisa. Wannan yana nuna mana addinin musulunci addini ne wanda Allah ya gina shi akan at-takaful al-ijtima'i, ma'ana a haɗa a taimaka ma juna. Kaga wannan kisa na ganganci da ta yi, maimakon a ce ita kadai za ta bada diya, manzo Allah sai ya ce ala aqilatiha, akan danginta. Ita wannan mata kenan danginta, waɗanda suke da gadanta kenan, ƴan uwanta nan, sai ka ɗauki ‘ya’yanta da babanta da yayyinta da kanninta da ‘yan uwan mahaifinta, yayyin shi da kannin shi, wannan dukkansu waɗannan su ne za su ɗaujiya, waɗanda suke kenan al’asaba, waɗanda za su iya gaje ta gaba ɗaya, an gane ku, wanda inda ta mutu ta bar ɗaya daga cikinsu wanda yana iya gaje dukiyarta gaba ɗaya, to waɗannan su ne ake ɗora ma diya, su ne ake kiransu al’asaba kenan, dangi na wajen uba, waɗanda za su iya kenan gaje ka gaba ɗaya, su ne wannan suke ɗaukan diya. Kowa kuma za a ɗora masa gwalgwadon kenan abinda zai iya badawa, kuma maza ake ɗora ma ba mata ba, kowa kenan gwalgwadon iya samun shi, gwalgwadon abinda zai bada. Kuma wannan diya kamar yadda bayani ya gabata, za a haɗa ta ne a tsawon shekara uku, shine yace wa qababi diyati almar'ati ala akilatiha, maza Allah ya zartar da hukuncin cewa diyar ita wannan mata ala akilatiha yana kan kenan danginta. An gane ku? Domin an kiraye su cewa akila min al'aqal ne, in aka ce al'aqal shine addiya, ma'ana diya kenan. Sai ya ce wa warrafaha waladaha wa man ma'ahu, wato ita wannan mata da Allah ya mata rasuwa, diyar da aka hada, maza Allah sai ya gadar da diyar waladaha ga 'ya'yan wannan matar wadda ta mutu, wa man ma'ahu da wanda ke tare da su na magada. Kenan da aka tattaro wannan diya ta wannan mata da aka kashe, to manzon Allah sai ya raba wannan diya ga 'ya'yan ita wannan mata da Allah ya mata rasuwa da sauran kenan magadanta. Dan haka ita diya irin yadda ake raba gado haka ake raba ta, waɗanda suke da haƙƙi a cikin gado su ne ake ba, amma dan sunan cewa wannan kun hada zumunci ko wa mahaifinka ne ko kana mahaifinka, a bai da haƙƙi. In wani ya kare shi a wajen gado, ko dala ba za a bashi ba, za a raba ta ne irin yadda ake raba gado. Da haka anan shi ne ya ce wa warrafaha, manzon Allah sai ya gadar da wannan diya wani da haka 'ya'yan ita matar da Allah ya mata rasuwa, wa man ma'ahum da wanda ke tare da su kenan waɗanda suke da gadanta. Kenan suwa suke da gadanta, kaga anan akwai mijinta ita matar da Allah ya mata rasuwa. Kaga mijinta yana da gadanta, 'ya'yanta suna da gadanta, in mahaifinta da mahaifiyarta suna raye suna da gadanta. To wannan diya manzon Allah sai ya gadar da 'ya'yan ita wannan mata da waɗanda suke tare da su kenan na masu gado. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da wannan hukunci cewa shi ɗan da yake cikin cikinta za a bada bawa ko baiwa, sannan kuma ku je ku haɗu diya ku kawo, shi ne ya ce fa qama Hamad ibn Nabiga al-Khuzali, Allah ya kara masa yadda, Hamad ibn Nabiga al-Khuzali wanda shi ma ɗan ƙabilar Banu Husayn ne, domin shi ne mahaifin ita wadda ta yi kisan. Shi Hamad mahaifin matar da ta yi kisan ne, ya tashi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ya rasulullah, ya ce ya manzon Allah, kaifa ubrimu man la shariba wa la akal wa la nafaqa wa la istahal wa mislu zalika yuqal, yace ya rasulullahi yaya za a yi in rama tanda bai ci ba bai sha ba, tanda yana cikin ciki bai fara ci bai fara sha ba, wa la nafaqa wa la istahal bai fara magana kururuwa ma na kuka bai yi ba, yace fa mislu zalika yuqal, yace irin wannan ai kamata ya abohintar da shi kawai. An gane ku? Shi ne ya ce kaifa ubrimu, ya ce ya rasulallah yaya za a ce in rama man la shariba, wanda bai fara shan wani abin sha, wala akala bai fara cin wani abinci, wala nadaka wanda bai fara magana, wala istahal bai fara kuka ba, ya ce fa mislu zalika yudal, ya ce kwatancin wannan ya ce yudal a wuhintar da shi kawai ya tafi a zero ba tare da an ba da komai ba. Faƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah da ya ji wannan zance nashi sai ya ce inna ma huwa min ikhwani al-quhan, ya ce wannan dai ɗan uwan bokaye ne, ɗan uwan bokaye ne, su ne suke da iya tsara zance, boka ya fi kowa iya tsara zance. Don haka za ka samu boka da malamin su wajen zance, to ba kai su ba, yanzu za su tsara ka su zare duk abin da yake tare da kai, sai ka je kana ciwo ba shi kana je kawo su. Shi ne ya ce min ajali sajaihi alladhi saja, saboda wannan tsara zancen shi wanda ya tsara. Don haka manzon Allah ya ce inna ma huwa min ikhwani al-quhan, lalle wannan dan uwan bokaye ne. Idan aka ce as-saja shi ne zance wanda yake da kai daya, kaga anan in ka kalli zancen su cai kaifa ugrimu man la shariba wala akal, kaga karshen zancen shi me aka samu, an samu lamu kaifa ugrimu man la shariba wala akal, sai ce wala nafaka wala istahal, sai ce fa mislu zalika yuqal, zancen gaba uku gare shi, amma kowace karshen zancen gai lamu kaifa ugrimu man la shariba wala akal wala nafaka wala istahal fa mislu zalika yuqal. to dan haka wannan yayi amfani da ra'ayin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ba a bujiro ma gaskiya da ra'ayi da iya zance shi yana nihin wannan hukunci ne ya ture shi wanda kuma shi irin tsara irin wannan zance abin zargi ne in har ya kasance mutum domin wato fada da gaskiya ne kai kokarin yanda zaka maida ƙarya ta zama gaskiya ko kuma gaskiya ka maida ta ba haka ba ko ya kasance mutum ba dabi'ar shi bace ba a wajen yin zance irin wannan zance ya zama to mutum shine zai ringa kokarin yana tsara irin wannan zance to wannan haramu ne an gane ko amma in ya kasance kuma wannan akan dabi'ar ka ne kuma domin tabbatar da gaskiya irin wannan tsarin zance yake gudana akan harshen ka kuma wannan abin ya gode idan ka dauki alqur'ani gadilin sa zaka dauke shi zance ne wanda yake da saja yanzu misali ka dauki wannan najm suratul najm ayoyin zaka samu duk karshen su kusan kansu daya wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa zumiratin fastawa haka in ka dauki galibin surorin alqur'ani zaka sami cewa yana da zance ne wanda yana da saja ma'ana wanda karshen shi zance mai kai da yake na a Hausa wanda kenan duk kalima ta karshe zaka samu harafi na karshe dukkan su irin su ɗaya ne to shine manzon Allah ya ce lalle wannan dan uwan bokaye ne ba don komai ba saboda tsarin zancensa wanda ya tsara a takaice wannan hadisi yana nuna diya ta jinjiri in aka yi barin sa shine za a bada wato bawa ko baiwa ƙarin bayani akan abin da ya shafi hadisin zai zo a darasi na gaba da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك